Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM. Da kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodiyo shi aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sorare assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci yau litinin 6 ga watan mayu na shekarar 2019 wanda ya daidai da 1 ga watan ramadan shekarar 1440 Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alkhairi da fatar an sha ruwa lafiya a cikin shirin namu na wannan daren naku muna dauke da rahoto da suka fi rahotannin da muke da su duk sun shafi watan Ramadan ne daga Najeriya har zuwa ga jamhuriyar Niger sai daga bisani mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine wai me ke sa mutane canza halayensu a watan Ramadan amma baya ga watan Ramadan sai angula ta koma gidanta na tsamiya kada dai a manta lambar kamar kullun ita ce alama tarawa 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 haka nan kuma daga baya za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya Jami'an Amurka sun kisi ce uffan kan alamomin da suka gani game da Iran waɗanda har suka sa mai bada shawara kan harkar tsaro John Bolton ya fitar da wata sanarwa jiya Lahadi wacce ba a saba gani ba wasu batutuwa masu tada hankali da barazana da ke ci gaba da faruwa waɗanda ake alakantawa da Iran ne suka sa Amurka ta tura wani jirgin ruwa mai dauke da filin jiragen yaki da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a cewar Bolton ya kuma kara da cewa tura tawagar kwakwaran kashedi ne ga gwamnatin Iran wanda ke nuna cewa muddin ta taba wani abu da Amurka ke muradi ko kawayenta to za ta fuskanci zazzafan fushin Amurka kamar yadda Bolton ya bayyana a sanarwar sai dai majalisar tsaro da kuma ma'aikatar tsaron Amurka duk sun kisu ce uffan a lokacin da muryar Amurka ta tuntube su don neman karin bayani akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na Sukhoi Kira Superjet 100 a filin tashi da saukar jirage na Moscow Sheremetyevo yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau litinin mai magana da yawun kwamitin binciken kasar ta Rasha Elena Makubovskaya ta ce mutum 41 suka mutu a hadarin wanda ya auku da yammacin jiya Lahadi inda ta kara da cewa mutum 37 sun tsira daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu matasa biyu da kuma akalla ɗaya daga cikin masu yi wa jirgin hidima a cewar kwamitin binciken wanda har ila yau ya nuna cewa wani ba Amurka guda ya rasa ransa shi dai jirgin mai lamba SJ-100 mallakar kamfanin Aeroflot na ɗauke ne da fasinjoji 73 da kuma masu yi masa hidima su 5 a lokacin da ya yi saukar gaggawar labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Dokokin Amurka na shirin daukar matakin ayyana babban attorney general din kasar William Barr a matsayin wanda ya raina majalisar saboda ya ki ya mika kwafin rahoton binciken da kwamitin Robert Mueller ya yi wanda ba a tace ba kan kazalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 shugaban kwamitin a majalisar Jerry Nadler ya ce a ranar Laraba za su kada ƙuri'a kan batun ayyana matakin ba a matsayin raini, lamarin da ake ganin zai ƙara rura wutar takun sakar da ake yi tsakanin majalisar wakilan ta Amurka mai rinjayen 'yan Democrat da kuma shugaba Donald Trump, wanda ɗan Republican ne da 'yan Democrat ke son su bincike gwamnatinsa. A watan da ya gabata ba ya saki tataccen rahoton mai shafuka 448 inda a cikinsa Mula ya wanke Trump da mukarrabansa daga zargin haɗa kai da Rasha, amma ya gaza cimma matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin hana binciken ko akasin haka. Jami'an Falasɗinawa sun ce an cimma tsagaita wuta tare da Isra'ila da ƙungiyar Hamas da kuma ƙungiyar Islamic Jihad. An dai cimma wannan yarjejeniya tare da taimakon ƙasar Masar da ta shiga tsakani, wacce za ta fara aiki da misalin ƙarfe 1:30 agogon ƙasar. Akwai alamun cewa ya zuwa yanzu tsagaita wutar kamar ta fara aiki. Musayar makaman roka da kuma har-haren jirgin sama ya hallaka fararen hula 'yan ƙasar Isra'ila guda 4 da kuma akalla Falasɗinawa mutum 20 tun ranar Juma'a. Wannan shine karan farko da aka kashe Yahudawa fararen hula a faɗan na kan iyaka tun bayan shekarar 2014. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka tana goyon bayan Isra'ila 100% yayin da take kai har-haren kare 'yan ƙasarta daga har-haren rokar Falasɗina da ake cillowa daga yankin Gaza.
Gaida Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Idan muka leƙa sashen rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar an yi kira da musulmai su yi amfani da wannan wata na azumin Ramadana wajen canza halayensu, kana da yin addu'a don neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki daya. Jama'ar Kristocin Jamhuriyar Nijar ne suka yi wannan kiran a lokacin da suke taya musulmai murnan wannan wata na Ramadana. Haruna Mamman Bako ya aiko muna wannan rahoton.
A daidai lokacin da aka soma azumin Ramadan a jamhuriyar Nijar, Kristoci ne a garin birnin Kwanni sakawa musulmi fata lahiri albarkacin soma azumin na bana, kamar yanda shugaban su Kristocin ke cewa.
Sunana Pastor Abubakar Musa, shugaban na dukkan Kristoci na Amin a nan Kwanni. Muna muku fatan alheri ƴan uwanmu, uwayenmu, annanmu, matayenmu da suka fara wani lokaci wata na Ramadan, wata na azumi. Muna fatan alheri zuwa ga kowa da kowa. Muna buƙatar yau da aka tashi da azumi, kuma muna fatan har ayi wannan kwana 30 ana yin azumi ko kwana 30 ba daya, muna fatan a ƙare shi lafiya, kuma bari wannan azumi da ake yi bari ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Lokacin da ake wannan azumi a ci gaba da addu'a domin kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin wannan ƙasa da rahamar Allah a cikin wannan ƙasa.
A nasu bangaren musulmi sun nuna jin dadin su da wannan kulawar ta Kristo ce a irin wannan lokaci, kamar yadda Malam Muhammadu Dan Waziha ya muna ƙarin bayani.
Wannan ba bakon abu bane aishi a cikin musulunci, tarihi ya riga ya gabata. Dama da addinin Kiristanci da addinin Musulunci dama ai suna da zaman lafiya, abinda kowa sani. Tunda wanda muke koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya zauna har da Kiristoci, ya zauna da ma waɗanda ba su da addini. Kenan dan haka, tunda haka ga Allah da kanshi ya halatta ma mutum musulmi aure har da kitabi Kirista. Kenan wani sirri na wanda Allah ya sani tsakanin bayi da bayi, wanda kenan wannan ba abin mamaki bane da an ce Kiristoci sun nuna murna da jin daɗi akan samun watan Ramadan. Tunda watan Ramadan alkhairi na mai yawa ga duniya gaba daya. Tunda wanda ya aka ba Qur'ani cikin manzo sallallahu alaihi wasallama, Allah ma ce yayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenan shi ko Qur'ani cikin Ramadan an sabkar da shi. Kenan dan haka kuma Qur'ani rahama na manzo Allah rahama na ga duniya gaba daya, da musulmin da kirista da har da arna alqur'ani ya zan rahama gare su mukan musulmi idan lokaci ya kama sun kai wannan kirsamatin nan muka zo mu gaida su mu nuna musu lalle mu ma masu neman zaman lafiya na addinin mu ya koya mana ai zaman lafiya
kristocin sun ja hankulan ɗan kasuwa daga bisani da su kula da yin sauki wa musulmi na kayan masarufi a wannan lokacin na azumin ramadan kamar yanda pastor abubakar musa ya bayyana
gaskiya muna kila ga ɗan kasuwa a cikin lokacin na azumi ana yin azumi ne domin neman lada ko neman Allah ya kawo mana rahamarsa da jin ƙasa cikin ƙasa to idan muna azumi mu tausa wa mutane bangaren kaya na saida wa lokaci na gani idan ana azumi kaya ma suka yi tsada wallahi a lokacin da ake azumi ya canta a ce kaya an rage farashin kaya idan abin da ana saida ma akan jaka 10 ne a lokacin da ba azumi to ya canta ya dawo ma akan jaka 8-7 domin a sauƙaƙa mutane bangaren kayan danyu wanda ake ci a lokacin jidda azumi ya cancanta wannan su zama da arfa dinnan muna yi ne saboda lada bari mu yi komi ya zama da sauki ga juna ga ƴan uwa domin mu samu albarka Allah da rahama Allah
a kowane lokaci musulmi da krista sukan wa juna barka a lokutan salloli da azumin juna a jamhuriyar ta Niger abinda ke tabbatar da kyakkyawan dangantaka da zaman lafiya tsakanin musulmin da krista a jamhuriyar ta Niger Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kani sun ta na saki ta saki guda uku ku shaida ɗan uwa a duniya
to a gaida Haruna Maman Bako daga jamhuriyar ta Niger sai Nigeria nan ma batun daidai na watan na Ramadana inda aka ƙara jan hankalin jama'a don su yi koyi da wannan wata da kuma amfani da abin da suka koya a cikin wata. Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton.
A yau musulmin Najeriya suka bi tsawon miliyoyin takwarorinsu musulmi na ƙasashen duniya suka tashi da azumin watan Ramadan. To yaya azumi zai canza halayen jama'a a cikin kwanaki 30?
As a Muslim, I believe Ramadan teaches morals and other good characters.
Uwar gida Nafisa Di Bello Abiola ta ce a matsayinta na musulma ta san cewa azumi yana horo tare da koyar da halaye na gari ga musulmi. Ita ko Amirat Oloyede ta ce yana da kyau a nuna halaye na ƙwarai a lokaci da bayan azumi.
In this Ramadan month, everybody should try to be a good person first. It is good to be good. Help other people. God will bless everybody.
Amirat Oloyede ta ce yana da kyau a yi halaye masu kyau a lokaci da bayan azumi ta yadda za a sami rahamar Allah Ta'ala kuma a kyautata wa kowa da kowa a ƙarfafa hulɗa mai kyau da jama'a da kuma barin kaba'irori. Haka zalika na ji ta bakin wani yadda ya ce azumi zai canza halayensa a cikin kwanakin nan 30.
Alhaji Haru Guntun Gida, ta yaya azumi zai canza halayenka?
Halaye saboda wata ne na alhurama, ana barin muyagun ayyuka, ana tun Allah ga lokacin da don wata ne wanda ka neman rahama gari.
Kana ganin a cikin waɗannan kwanaki 30 za ka iya canza halaye isa albarkacin wannan watan azumin Ramadan?
Insha Allah, duk wasu abubuwa da ake da wasu batutuwa da ake na banza do za a bari, kuma za a kama zama masallaci ana ta ibada ana roƙon Allah, Allah ya sauƙa mana waɗannan abubuwa da ke faruwa a Najeriya.
To me yasa halayen ƙwarai ba su ɗorewa bayan azumi?
Da mantuwa gare shi don in bai da mantuwa wanga watan abubuwan da muke gani da abubuwan ibada da muke yana da kyau ta dore to amma da yake muna da mantuwa sai mu manta sai mu koma halani muke ciki
a cikin watan azumi mutane na gurin kallon majigi da fina-finai saboda me
saboda abubuwa ne na batsa da kwallo da wasu abubuwa don na kaba'ira ba a son ganin su saboda dai watan alhurama da a gare shi cikin watan ga ana neman alhurama samu rahama Allah cikin wanga watan
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Gaida Hassan Umaru Tambuwal. Albarkacin watan nan na Ramadana shi yasa muka so mu ji ra'ayoyinku a yau wanda muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku wai me ke sa mutane canza halayensu a watan Ramadana amma baya ga watan Ramadan sai an guluta koma gidanta na tsamiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama kari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga Kwara? Malam na Kwara.
Bello Garba ina mai blouse kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello muna jin ka.
To na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan gaba. To ya kamata a ce musulmi ko wani iri na dai ya kamata a ce wannan wata ya zama darasi gare shi. Ba wai sai lokacin wannan wata ba a ce mutum na ya tashi yana ibada ko kuma salloli da sauransu. Ya kamata koyaushe mutum yana yin ibadojinsa ga wanda Allah ya ce da nafili da karatu alqur'ani da sauransu. Ya kamata shi wannan wata ya zama darasi gare mu. Duk abin da zamu yi to bayan wannan wata ya wuce ya kamata a ce mun yi koyi da shi mun ci gaba ba wai sai cikin wannan wata kawai muna ibadodin mu ba.
To me zaka ce ga waɗanda suke canza halayensu a wannan wata bayan watan ya wuce sai su koma inda an kai
to? To gaskiya ni ina kira gare su da ya kamata a ce su ji tsoron Allah. Ba wai da wannan wata ya wuce ba a ce mutum ya watsar da ibadojin sa sauransu. Ya kamata wannan wata da zaran ya farko to duk abubuwan da kake yi na ibada su ya kamata a ce ko da ya wuce ne ka ci gaba da shi ka dore da ibadojin da zaka
yi. To mun gode Malam Bello. Bari mu tafi garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ke magana?
Suna da Alhaji Musa Garu ne, radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Malam Alhaji Musa muna sauraron
ka. To da wannan ne nake mika safan taya murna ga ƴan uwa musulmi na duniya baki daya. Da fatan wannan ajimi da muka dauka ne wa Allah subhanahu wataala ya sa mu gama shi lafiya. Kuma abubuwan da bai da kai dangane da kake magana cewa mai isa mutane bayan Ramadan suke canja al'amarin su. To gaskiya al'amari ka san da wasu misali idan suna wani aiki wanda yake mara kyau ne. Wani ya kan yi tunanin cewa tunda wata mai alfarma ya zo bari ya kokari ya bari. To amma da kiran da muke ga al'umma shi wannan wata da mu ya kamata ya zama izina a gare ka. Idan kana wani abubuwan da bai dace ba, idan kana alkushi ne ko kana wasai to to ya kamata idan wannan wata ya wuce kai tuban da ya kamata tubu ila Allah da wata nasuwa. Ina gani idan kai haka zaka samu riba ranar gobe kiyama. Amma idan kuma kace za ka koma ka ci gaba da harkar da ba za ta ba, to ina ganin ba abin da ya dace ba. Ya kamata wannan wata zama mana watar tuba.
Mun gode Alhaji Musa. Bari mu tafi jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Hassan Adamu ne daga Lagos.
To Malam Hassan Adamu muna sauraron ka.
Yau ina jira Allah kan wata Ramadan Allah ya tsare mu lafiya.
To amin ya Allah. Me kiran ka ga masu canza halayensu a watan Ramadan in watan Ramadan ya wuce su koma inda suka fito?
Kira na wa'en da watan Ramadan ya tabo su zo su ta ayyuka bayan watan ya tabo su ya Allah ya janye mu zai yi.
To mun gode. Bari mu tafi birnin Yakubu. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Ahmed Abdullahi ne daga Bauchi.
To Malam Ahmed muna jin ka.
Ni dai kira na ga musulmi wanda suke canja ra'ayi in wata Ramadan ya wuce, ina roƙon Allah ya sa Allah ya canja musu zuciyarsu in gama Ramadan din nan su cigaba da aikin ibada su mai kyau.
To mun gode Malam Muhammad Abdullahi. Har yanzu dai muna so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da waɗannan ko kira da za ku yi dangane da su waɗanda sukan yi ayyuka da suka dace a watan Ramadan, amma idan watan ya wuce sai su koma suna ayyuka da ba su dace ba. To muna so ku kira a lambar mu dai kamar kullum wanda to mun samu wani kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe? Dala kashe rediyon ka.
Ka kashe shi. Na rage, na kai.
Yawwa, to wa ke magana?
Ba wakil ne.
Ba wakil, to muna jin ka.
Na ba mutane ra'ayin wasu wanda suke koma daga watan Ramadan.
Allah ba wakil ka, dan kashe rediyon ka don Allah. To ba wakil laye shi ya tsinke to bar mu koma nan dai a jahar Yobe. Wa muke da shi a jahar Yobe?
Dan mun tsine da zuwa.
Wa kenan?
Ayyubu wannan da zuwa.
To malam da Ayyubu muna jin ka.
To muna fatan alheri Allah ya samu gurbin wannan wata lafiya.
To Allahumma amin.
Allah koyawa wannan da.
To masha Allah muna jin ka. So menene naka kira ga masu canza halayyan su baya ga watan Ramadan?
Yau ba san da halin da ba ga watan Ramadan ya kamata su sauri a wannan watan tattare da alfarma su roki lada suka nemi lada a wannan watan kuma Allah ya bada to duk wani aikin masha Allah zai ya kamata sai su kiyaye su kenan ko da wannan sallakin Allah tin shi kuma shi kai ga kowa samu ke so na annabin ne to insha Allah
to mun gode bari mu tafi jahar Zamfara wa muke da shi a jahar Zamfara
assalamu alaikum sai
wa alaikum assalam wake magana
jahar Zamfara tare da Najeriya
wake magana
Sa'idu Magari dindin magadi local wannan jahar Zamfara tarayyar Najeriya.
To Malam Sa'idu muna jin ka.
Kuma da alhamdulillah yana koya mana a Najeriya nan akan wannan wata na.
To layin Malam Sa'idu ya tsinke muna dai sauraron ku don ku kira ku bayyana muna raku na ku ra'ayi to muna da kira daga jahar Taraba wa muke da shi a jahar Taraba.
Kawa gara da Dr. Bala ne, Dr. Bala yaro ne mai magani a Air Cottage Jalingo.
To Malam Dr. Bala muna jin ka.
Abunda yake tafiya muna roƙon musulman duk duniya game da maganan waya da suke canza ra'ayi a musulunci wanda idan aka tashi ibada sai ga su masallatai su rinka cika kuma sannan bayan da azumi ya riga ya wuce dinnan kuma su rinka abun nan muna roƙon musulman duniya su musu addu'a Allah ubangiji zai sa su dore da hakan nan.
To mun gode bari mu koma jahar Yobe wa muke da shi a jahar Yobe.
Alhaji Adamu Dade ne Patesco.
To Alhaji Adamu muna jin ka.
A gaskiyar magana ayyuka na alheri da ake yi a watan Ramadana a shugabanni malamai da suke sanar da jama'a cewa a watan Ramadana akwai abubuwan da ake na alheri akwai lada sosai saboda haka ne mutane suke kokarin cewa su aikata aikin alheri a wannan watan kar a yi fada kar a yi mummunan magana kar a yi kallon da ba ya kamata bai kamata ba to kaga wannan shine sa mutane suke aikin alheri a watan Ramadana.
To amma ta yaya kamata a ce su ci gaba da yin shi koko kawai a tsaya daga watan Ramadana kawai shikenan an gama?
Kamata a ce ai gaba daya ma karshen rayuwar mutum ya rinka yin alheri kamar yadda yake a watan Ramadana dan ko yanzu da misali da kace kallo ina da yaro ni direba ne ina da yaro da yake aiki wallahi bai taɓa mun alheri ba a wannan watan a yau din nan sai aiko mun buhun dawa da naira 5,000 wato wannan abun ba karamin dafi yake ba.
To watan
kaga da irin wannan zai dore dura ko kowa ma ba wani abu yanzu haka muna azumi wani lokaci ko wani rikici ko wani fada ko wani abu an rige asar da mu a wannan watan ba a yi to saboda haka ne kuma ni nake kira ga jama'a yadda ake sanar da mu din nan mu dore har karshen ma rayuwar mu.
To mun gode Malam Adamu bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a jihar Bauchi.
Kana magana da Abdulkarim ne sai kalkal irin local government Bauchi state.
To Malam Abdulkarim muna jin ka.
To ra'ayina akan irin wayannan mutane masu canja halayensu bayan azumi ina kira ga malamai da kuma limamanmu da su ci gaba da addu'o'i masu domin su daure akan irin wayannan ra'ayoyin ko kuma akan irin wayannan abubuwan da ake yin shi a cikin azumi Allah ubangiji ya sa su daure da yi.
To mun gode bari mu koma jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara.
Ibrahim Sabai Hayani.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
Goma tira man ina su
Malam Ibrahim kana ji na
su mazo ba da ya azumi lokacin yin
layin Malam Ibrahim ya tsinki ko in ce layin shi bai da kyau. To ina ganin iyaka abinda zamu iya dauka kenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar kira da wanda ma ba su samu dama ba. Ko ba ma rana ce idan Allah ya kai mu sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa ne sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara daga Burtaniya inda aka ba da rahoton cewa shahararren dan kwallon na Liverpool Mohamed Salah shi da abokin wasan sa Roberto Firmino duk watakila ba za su shiga wasan kusa da na ƙarshe na cin kofin zakaru da za a yi ba da Barcelona saboda raunukan da suka samu. Shi Salah din ma cancimin shi aka yi daga cikin filin wasa bayan da suka ci karo da dan wasan ko kuma mai tsaron gidan Newcastle Martin Dubravka a wasan da suka yi ranar Asabar wanda kuma su ne Liverpool din suka ci 3-2. To amma duk da haka manajan Liverpool Jurgen Klopp ya ce shi ya tabbata Salah zai samu ya buga wasan ƙarshe da za a kai na Premier League wanda za su yi da ƴan Wolves a ranar Lahadi mai zuwa inda ƴan Liverpool din suke fata su ci wannan kofi din a karon farko tun shekarar 1990. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Esperance Tunisia da ke riƙe da kofin zakarun Afirka za ta kala da ta Wydad Casablanca ta Morocco a wannan wasan ƙarshe da za su yi na cin wannan kofi din. Wannan shine karo na biyu da wannan ƙungiyoyi biyu na Esperance da Wydad za su karo a irin wannan wasan na ƙoƙarin cin kofin zakarun Afirka. Shi ne wasan na cin wannan kofi na ƙarshe za a yi shi ne ƙarshen watan Mayu nan da kuma farkon watan Yuni wanda kuma ita Wydad ita za ta fara ɗaukar wasan farko. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin girmama takawar shahararren dan kwallon wasan golf saboda nasarar da ya samu a kwanakin nan ta sake cin kofin Masters wanda kuma shine kofi na 15 da ya ci sannan kuma shine kofi na farko da ya ci a cikin shekaru fiye da 10 da suka gabata. Shi dai Trump da Tiger Woods abokan wasan golf ne sosai suna buga juna don ko cikin watan Fabrairu nan da ya gabata an gansu suna buga wasa tare da ɗaya shahararren dan kwallon golf din Jack Nicklaus a National Golf Club da ke birnin Jupiter na jihar Florida. Bayan haka Tiger Woods yana yi wa Trump wani aiki na harkar kasuwanci domin shi Tiger Woods din shine shata fasalin filin wasan golf na Donald Trump da ke Dubai. Ga gashi muna da labarin da jaridar Nation ta buga na cewa babban kocin kungiyar kwallon kafa na Kwara United a Najeriya Abubakar Bala ya ce ya ajiye aikin sa nan take. Bala ya ga kamfanin dalilin labarun Najeriya wato nan kenan a yau Litinin cewa ya ajiye aikin ne saboda wasu dalili na kansa ba wajen rashin kokari ko kuma fafasar kungiyar tashi a wasannin league na Najeriya da ake yi ba. Amma duk da haka kamfanin dalilin labarin na nan ya tuna da cewa ita kungiyar kwallon kafa ta Kwara United din ba ɗaya daga cikin wasanni uku da ta yi na league da ta ci. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata Litinin Allah ya kama mun barku lafiya.
Da Aliyu Mustafa Sakkwato da labaran wasanni. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe 4:57 na yamma. Amma kamun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice.
Jami'an Amurka sun kisice uffan kan alamomin da suka gani game da Iran waɗanda har suka sami ba da shawara kan harkar tsaro. John Bolton ya fitar da wata sanarwa jiya Lahadi wacce ba a saba gani ba. Wasu batutuwa masu tada hankali da barazana da ke ci gaba da faruwa waɗanda ake alakantawa da Iran ne suka sa Amurka ta tura wani jirgin ruwa mai ɗauke da filin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a cewar Bolton. Akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na Superjet 100 a filin tashi da saukar jirage na Moscow Sheremetyevo yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau Litinin mai magana da yawun kwamitin binciken kasar ta Rasha.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada kuma ta ba da umarni Sa'ida Hamdun, sai injiniyan namu na yau shine Magnus da ni wanda na gabatar da shirin. Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku karasa kwanciya lafiya mu kuma mu sharuwa lafiya duk da cewa muna da sauran awa uku a gaba. Bismillah.